نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ɗan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. a wannan yini na alhamis yau ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda ya daidai da 17 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya muna maimaitawa da ya sake ba mu dama ya ara mana lokaci ya bar mu da rayukanmu har muka ga wannan lokaci mai albarka kamar jiya ne muka yi sallama da juna cewa azumin shekara ta 1438 ya kare muka yi wa Allah muka roki Allah muka yi fatan ya kuma hada mu irin wannan lokaci a shekara ta gaba gashi Allah ya karbi addu'ar mu mun samu halartar wannan guri wadanda kuma cikin mu suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ubangiji ya yafe musu kurakuran su amin Allah subhanahu wataala ya haskaka musu makwancin su amin dukkan sauran musulmi da Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsu a cikin shekarar da ta gabata abun farin ciki ne matuka Allah subhanahu wataala ya baka dama ya baka iko ka saki samun kanka a cikin irin wannan lokaci mai albarka kuma ka samu kanka cikin yan uwanka kana zaune domin ka saurari karatun alqur'ani mai girma tare da tafsirinsa babu ni'imar da ta kai ni'imar ka rayu a cikin inuwar alqur'ani duk wata inuwa da za a saka a ciki ba ta alqur'ani ba to rana ce zafi ne inuwar alqur'ani ita kadai ce inuwa rayuwa a cikin alqur'ani a karkashin inuwar alqur'ani rayuwa ce da babu wanda ya san dandananta sai wanda ya dandane ta wanda ya dandane ta kuma ba zai so a ce ya rasa ta ba muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya samu cikin waɗanda za su rika samun wannan inuwa ta alqur'ani suna ainihin amfanuwa da shiriwa da maganar Allah subhanahu wataala kuma kamar yadda aka sani ubangiji subhanahu wataala ya zaɓi wannan wata ya zama shi ne watan da Allah ya saukar da alqur'ani a cikinsa ya fara saukar da alqur'ani a sama ta kusa baitul izza kamar yadda ya zo cikin asar na abdullahi dan abbas a cikin watan ramadan sannan a cikin watan ramadan ne Allah subhanahu wataala ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wahayi na farko wanda da shi ya zama annabi ya zama annabi na wannan al'umma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan watan ramadan wanda aka saukar da alqurani a cikin sa watan ramadan Allah subhanahu wataala ya zabi sifanta shi da watan da aka saukar da alqurani a cikin sa dan ya nuna maka girman alqurani kuma ya nuna maka girman watan ya nuna maka cewa wata ne mai girma mai daraja mai matsayi a gurin Allah saboda haka ya zabe shi ya saukar da alqur'ani a cikin sa wannan shine ita ce fa'idar wasafta wannan wata da allazi unzila fihi alqur'an da nuna maka girman sa saboda dukkan wani musulmi ya san girman alqur'ani ya san girman maganar Allah to idan aka ce masa watan ramadan kamar ya ce wani wata ne ya matsayin sa yake ka bayanin girman matsayinsa daga wannan gaba daga wannan jumla da ya ambata Allah ya sifanta alqur'ani da cewa hudan linnas shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min al-huda, da hujjoji bayyanannu na shari'a, wal furqan, da kuma rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Da wannan ita ce sifa da Allah subhanahu wataala ya bawa shi kuma al-Qur'ani. To Ubangiji ya nuna mana cewa al-Qur'ani littafi ne da Allah ya zabi watan Ramadan ya saukar da shi. Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah ce inna anzalnahu fi lailatul mubaraka. Da ita ce daren lailatul qadr, dare mai albarka. Allah ya saukar da shi a cikin baitul izza a sama ta kusa. Sannan kuma aka saukar da shi daki-daki gwargwadon bukatar al'umma har ya gama kammala a cikin shekara 23. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa sahabbansa matsayin wannan wata, wannan alqur'ani a wannan wata, ta hanyar bitar wannan alqur'ani tare da Jibril alaihi salam, kamar yadda ya zo a cikin sahih al-Bukhari hadisin Abdullah ibn Abbas, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل يتدارس القرآن. النبي يافي قوة كوتاه أما لوك تشند كوتاه ستكم في بيتا صمد قوة لوك تشيشين لوك تشند جبريل ملائكة جبريل يكي هدوانشي ينا بيتر القرآن تاردشي واتو رمضان. كاقوان يانونا مكتشوا النبي صلى الله عليه وسلم ينا في توتر رمضان وجن بيتر القرآن wajen bibiyar alqur'ani. Saboda haka addu'a a cikin wannan wata domin aibitar alqur'ani a karanta shi ba wani abu bane fararre a cikin musulunci, wata sunna ce wacce ta fara samo asali tun daga lokacin da aka zaba watan alqur'ani, watan Ramadan ya zama watan alqur'ani, sannan annabi ya zabe shi yake haduwa da Jibrilu a ciki suna bitar alqur'ani. Sannan kuma ga qiyamul layl wanda aka shar'anta a cikin Ramadan, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar yadda yake cikin sahih Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira, maiki sallallahu alaihi wa sallam yace man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wanda duk yayi tsayuwar Ramadan yana mai imani da cewa Allah ne ya shar'anta masa hakan, sannan kuma yana mai neman lada to za a gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa. Qiyamul layli yana kasancewa ne ta hanyar karatun alqur'ani, wanda musulmi sukan hadu a masallatai domin jin karatun alqur'ani daga liman, wanda wannan shi karan kansa yana ƙara nuna maka cewa wannan wata ne na alqur'ani. Duk sanda mutum ya samu kansa da alaka mai karfi tsakaninsa da alqur'ani a cikin wannan wata, babu shakka wannan ni'ima ce babba da ya kara wajabta masa, da ta kara wajabta masa yi wa Allah godiya ya sake maimaitawa. Don haka muna godewa Allah da ya sake ba mu damar haduwa a wannan lokaci a cikin wannan masallaci mai albarka. Idan ba a manta ba, shekarar da ta gabata mun tsaya ne akan aya ta 63, za mu tashi akan aya ta 64 a cikin suratu Maryam, inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
الله يقول وما نتنزل إلا بأمر ربك, وما باما سوكا سيدا أمرنم أبنججنك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك, أبن دكي قبامو دا أبن دكي بايمو دا أبن دكي تكانو ودنن دون ناسني wa ma kana rabbuka nasiya, kuma ubangijinka kuma bai zama mai mantuwa ba. Rabbus samawati wal ard, ubangijin sammai da kasa, wa ma bainahuma, da abinda yake tsakanin su. Fa'budhu, dan haka ka bauta masa. Wastabir li ibadatihi, kai hakuri ga bautarsa. Hal ta'lamu lahu samiya, shin ka san wanda yake tamka da shi, ka san wanda yake tamkar sa? Wannan aya, kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka ambata cewa ta sauka ne lokacin da Jibril alayhi salam ya dan dau lokaci bai sauko daga sama zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada wa Jibril alayhi salam, yace masa ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazuruna, me yake hana ka ka yawaita ziyara mu fiye da yadda kake ziyartar mu. Qala Abdullahi dan Abbas yace fa nazalat, sai wannan aya ta sauka. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, ba ma saukowa sai da umarnin ubangijinka. Ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya umarci Jibril alayhi salam ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin ansa ga waccan tambaya da ya yi masa, cewa ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazuruna, me yake hana ka yawaita ziyartar mu fiye da yadda kake yi. Annabi yana gaya wa Jibril alayhi salam cewa da zai yawaita ziyarar su, ya rawa zuwa gare shi fiye da yadda yake yi din nan. To shine Allah sai ya gaya wa Jibril alayhi salam amsar da zai bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai amsar ta zama Al-Qur'ani. Wato kamar Allah ya ce masa, wa qul, ka ce ma natanazzalu illa bi amri rabbika, ka gaya masa cewa mu mala'iku ba ma saukowa kasa sai da umarnin ubangijinka. Wato qul ya Jibril ka gaya masa haka. Saboda haka wannan magana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da Jibril alayhi salam don ya isar da ita ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga nan sai ta zama Al-Qur'ani. Wa ma natanazzalu, wato Jibril shi yake fada wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da umarnin Allah cewa ka gaya masa, kaga magana ce ta Allah ita wannan, amma Jibril aka ce ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ce ka gaya masa ba ma sauka, ma natanazzalu, ba ma sauka. Suwaye ba sa sauka? Su ne mala'iku da Jibrilu alayhi salam. Wato a gaya masa cewa mu mala'iku ba saukar mu zuwa duniya ba ta yiwuwa sai da umarnin Allah, ba zaɓin mu bane yake sa mu sauko, babu wani mala'ika da yake saukowa sai Allah ya ce ya sauko. Saboda haka ka gaya masa wannan, Allah ne yake aiko mu sauko domin haɗu da manzanni, ko kuma mu zartar da wani aiki da ya ɗora mana. Daka in abin da duk muka yi to umarnin sa ne, daka mu ba mu da wani abu namu na kanmu, ba mu da wani zabin kanmu, ba mu da wani abu da zamu yi da radin kanmu, duk abin da zamu yi umarnin sa ne. Idan kuma ya umarce mu to da gaggawa zamu zartar da umarnin sa ba tare da bata lokaci ba, kamar yadda Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa sabawa Allah abin da ya umarce su da shi, suna kuma aikata abin da ya umarce su. Allah ce la yasbiqunahu bilqawli wa hum biamrihi ya'malun, ba sa gabatar Allah da yin wata magana kuma da umarninsa suke aiki. Wato mala'ika ba zai furta wata magana ba sai Allah ce ya furta ta, sai da umarnin Allah, sai da izininsa. Saboda haka Allah ya umarci mala'ika Jibrilu ya fada da yawon sauran mala'iku cewa su ma bayin Allah ne, kuma ƙarƙashin umarnin Allah suke, sai abin da ya musu umarni da shi. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika, abinda yake gaban mu da abinda yake bayan mu da abinda yake tsakanin wannan duk nasa ne, duk mallakar Allah ne. Da yawa daga cikin malamai sun fassara fadar sa ma baina aidina da cewa ana nufin al'amarin duniya, wa ma khalfana kuma ana nufin al'amarin lahira, wa ma baina zalika ana nufin tsakanin busa biyu, busa ta farko da busa ta biyu. Wato kamar suna cewa lahu ma baina aidina, abinda yake gaba gare mu, wato abinda yake gaba gare mu, abinda yake a gaban mu yanzu shine na al'amarin duniya, wa ma khalfana da abinda yake bayan mu wanda nan gaba zamu iske shi shine al'amarin lahira. tun na Allah ne wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin busa ta farko da busa ta biyu wannan wasu daga cikin malamai sun fassara ayar da haka amma daga cikin tabi'ai kamar muqatil da qatada da wasu daga cikin tabi'ai sun fassara abin da aka san haka da huma baina aidina suka ce ana nufin al'amarin lahira wa ma khalfana ana nufin al'amarin duniya wa ma baina zalika ana nufin tsakanin duniya da lahira wato abin da yake na al'amarin lahira ne da abin da yake al'amarin duniya ne muka baro shi a baya da kuma abin da ke tsakanin rayuwar duniya da ta lahira to wannan duka na Allah ne subhanahu wataala abin da ke tsakanin rayuwar duniya da ta lahira ita ce rayuwar barzakh rayuwar kabari bayan mutum ya mutu bayan mutum ya mutu kafin tashin alkiyama wannan rayuwar da zai ita ce ma baina zalika wannan shine zabin ibnu jarir at-tabari shaykh al-mufassirin rahimahullahu ta'ala saboda ka ya fassara ma baina aidina cewa ma nastaqbilu min amri al-akhira abinda muke fuskanta na al'amarin lahira sana ma baina wa khalfana ay ma madamin ad-dunya abinda ya riga ya wuce na duniya wa ma baina zalika ay ma baina ad-dunya wal-akhira abinda ke tsakanin duniya da lahira wato dukkan al'amura wadanda suka wuce da wadanda zasu zo nan gaba a lokaci ko a guri duka wannan duk na Allah ne ma'ana wasu daga cikin malami suka ce ma'anar ayar wato dukkanin annabawa waɗanda suka fara zuwa da waɗanda suka zo daga ƙarshe duk na Allah ne kuma Allah ba zai manta da kowa ba to idan mutum ya fahimci haka zai gane cewa duk al'amari na Allah ne kuma su ma mala'iku ba wasu bane bayin Allah ne kuma ƙarƙashin gudanarwar Allah subhanahu wataala suke saboda haka dukkan wani abin da kaga sun yi to ka sani cewa ubangiji subhanahu wataala ne ya zartar da abin haka ya ga dama ya canza wannan abin gurgurdan yadda yake so sai ya canza shi wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka bai zama mai mantuwa ba nasiyu siga ce ta mubalaga ta nasiya ma'ana mai yawan mantuwa ko mai tsananin mantuwa to amma mubalaga anan abinda take nufi shine tahqiqun nafi wato ubangiji sam bai zama mai mantuwa ba kwata kwata bai zama wanda zai manta ba kamar yadda Allah ya ce ma rabbuka bi dhallamin lil abid kaga dhallam siga ce ta mubalaga mai yawan zalunci to amma ba wai yawan zalunci in ka ce ana nufin kawai yawan zaluncin shine ake nufi to wani zai iya cewa to ashe yana yin kadan wa ma kana rabbuka nasiya in ka ce ana nufin mai yawan mantuwa kawai to kana yana yin kadan yawan mai yawan mantuwan ne baya yi to ba wannan ake nufi ba an yi amfani da siga ta mubalaga li tahqiqin nafi don a kara tabbatar da korewar cewa ubangiji ba mai yin wannan bane al-imam ad-darqutni da al-hakim abu abdullah da al-bayhaqi ta hanyar hakim da al-bazzar da tabarani a cikin littafin sa musnad ash-shafi'in sun ruwaito wani hadisi daga abu darda radiyallahu ta'ala anhu shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yake cewa ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal wa ma harrama fa huwa haram wa ma sakata anhu fa huwa afwun faqbalu min allahi afiyatahu ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا ابو الدرداء يجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي ما احل الله فهو في كتابه فهو حلال لا ابن الله يا حلال تاتك للتافسة فوانا ابو حلال لي. وما حرم فهو حرام لا ابن الله يا حرم تاتك للتافسة القرآن فوانا ابو حرام لي. وما سكت عنه abinda Allah ya yi shuru a kansa bai ce haram ba bai ce halal ba fa huwa afun to wannan rangwame ne Allah ya yi muku faqbalu min Allah afiyatahu ku karbi rangwamen da Allah ya yi muku sai ya karanta fadarsa wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka bai zama mai mantuwa ba wannan hadisi abinda yake nunawa shine cewa haramtawa da halaltawa haƙƙin Allah ne babu wanda ya isa ya zartar da hukuncin abu kaza haramun ne ko ya zartar da hukuncin halaccin sa sai abin da ya tabbata wato haramcin sa ya tabbata a cikin littafin Allah ko halaccin sa ya tabbata a cikin littafin Allah wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ce saboda abinda harshen ku suke sifanta muku na ƙarya kada ku kuskura ku rika cewa wannan abu halal ne wannan haram ne dan ku kagi ƙarya ku jingina wa Allah Allah ce lalle waɗanda suke kagar ƙarya su jingina wa Allah ba za su rabauta ba sannan kuma dukkan abinda Allah subhanahu wata'ala wato dukkan abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin halaccin sa ko haramcin sa to wannan abu ne da Allah ya halatta kuma ya haramta Allah ya halatta ko ya haramta wato bayanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ga abinda ya shafi hukunci bayani ne daga Allah subhanahu wata'ala shi yasa anan bai ambaci kansa ba sai ya ce ma ahallallahu fi kitabihi Allah subhanahu wata'ala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam dama a cikin littafin sa wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu abinda manzo ya baku ku karba abinda ya hana ku ku hanu ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama mai bada umarni ne kuma mai hanawa ne kuma Allah ya baka umarni cewa abinda duk ya baka umarni ka karbe shi duk hannun da ya maka ka guje shi Allah subhanahu wataala ya wajabtawa al'umma da'a ga Allah subhanahu wataala da manzon sa bal ya sanya da'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce alamar da'a ga Allah man yuti'ur rasula faqad ata'a Allah wanda ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallama to wani shine ya bi Allah sannan Allah subhanahu wataala wato ya tsawatar akan sabawa Annabi sallallahu alaihi wasallama fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ba su saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama a hirdin su su shiga taitayin su kada wata fitina ta same su ko wani azabota azaba mai radadi to duk wanda yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya wakilta bayanin abin da yake cikin littafin sa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da muka saukar musu saboda Allah ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nauyin yayi wannan bayani saboda wannan bayani da yake yi da izinin Allah da umarnin sa yake yi haka wajibi ne al'umma ta bi shi kuma in ta bi Annabi sallallahu alaihi wasallam anan to Allah ta yi wa biyayya shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci kansa ba sai ya ambaci Allah a littafin sa saboda wanda ya yarda da littafin Allah to babu shakka zai yadda da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da Allah ne ya umarni cewa a koma ga sunnarsa a kuma yi riko da umarninsa a bi dokokinsa a kiyaye saba masa sai aka ce wa ma sakata anhu fa huwa afu abinda ya Allah ya shiru bai magana akan sa ba to wani rangwame ne abinda ake nufi dukkan wani abu wanda babu wani nasi da yake nuna haramcinsa babu wani nasi kalara kuma da aka ce halal ne amma kuma babu wani nasi da yake nuna haramcin sa la an tariqil mantuq wala an tariqil mafhum wala bil qiyas bi kulli anwa'ihi babu wani abu da yazo na nasi kalara ko wani abu da za a fahimta karkashin wani nasi ko kuma wato wani qiyasi wanda yake tabbatacce mai tushe ba a sabu ba to wannan abin yana shiga da'iratul fadl wato da'ira ce ta al'afu ya nuna ubangiji subhanahu wataala bai ya jahilci abun bane bare a ce ai bai san da shi ba shi yasa bai bayanin hukuncin sa ba Allah yayi shiru ga barin sani don ya zama afuwa ya zama rangwame gare ku shahid anan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kafa hujja da wannan ayar wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka bai zama mai mantuwa ba ballantana a ce mantawaye bai bayanin wannan al'amarin ba tunda bai manta ba tunda ba mai mantuwa bane kenan yana cikin da'irar halal abinda ya kamata mu sani shine ka'idar da malamai suke faɗa ta cewa al-aslu fil ashiya'i al-ibaha asali cikin al'amura cikin abubuwa halacci shine al-istihsab al-istihsab bara'at al-dhimma wa istihsab al-bara'a ce asalin abu babu tuhumar haramci akan sa abu ne wanda yake halal sai idan nasi ya zo ya haramta shi wannan ka'ida tana nufin abubuwan da suka shafi rayuwa abubuwan da suka shafi rayuwar duniya ba wa abin da suka shafi ibada ba abin da ya shafi ibada shine al-aslul man asali shine in dai ibada ce wani abu da zaka kusanci Allah da shi wato ka aikata shi da niyyar Allah ya baka lada ya matso da kai kusa da shi ya baka gidan aljanna to wannan sai an samu nasi da yake nuna cewa yin hakan zai kai ka ga samun wannan tagomashin. In babu nassi, to idan kai kayi wani abu wanda yake azarbabbi ne, ka wuce iyaka. Allah cewa annabi ya fassaqim kama umirta wa man taba ma'aka fala tatghaw. Ku tsaya kyam kamar da ka tsaya kyam kamar da ka umarce ka, da kai da waɗanda suka tuba tare da kai, kada ku yi azarbabbi, kada ku wuce iyaka. Hakanan Allah subhanahu wataala cewa am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Shin suna da wasu ababan tarayya ne waɗanda suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba? Ashe kaga yana wannan aya tana nuna cewa dukkan wani abu na addini sai Allah ya yi izini a kansa, sai ya ba da izini a kansa. Yaya za ka fahimci izinin Allah a kan yin wannan abin da sunan addini? Shi ne ka samu nassi daga Al-Qur'ani ko ka samu nassi daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yin kaza addini ne, kuma idan kai za ka samu kusanci ga Allah. Wannan tanan haka za ka samu izinin. Amma ba wani wanda zai iya cewa ya baka izini, shi ba annabin Allah ba, ba wahayi ake masa ba. Yace ya baka izini ka je kai wannan abin da sunan addini, kuma ka karba ka zaci cewa za ka samu hanzari ko uzuri a gurin Allah. Allah ba zai karbi wannan aikin naka ba. A nan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad, wa man amila amalan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Duk wanda ya kirkiri wani abu cikin al'amarin mu, wannan yana nufin addini, ma laysa minhu, wanda baya ciki, babu shi al-Qur'ani, babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yace addini ne fa huwa rad, to wani abun ayi masa watsi da kayan sa ne. Allah ba zai karbe shi ba, ba zai bashi lada a kansa ba. Haka ne yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad, wanda duk yayi aiki ba da umarnin mu ba, ana nufin aiki na addini, ba aiki na duniya ba. Aiki na duniya wannan al-aslu fil ashiya al-ibaha wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min. Allah ya hore muku abinda ke sama da ƙasa duka na amfaninku ne. At-taskhir yana nufin Allah ya hore maka abu don ka amfana da shi. Haka duk wani abin da zaka gani na rayuwa kana ka iya ka amfana da shi, ka iya ka amfana da bututun magana loudspeaker, ko ka amfana da agogo, ko ka amfana da mota ko keke ko babur ko jirgi. Duk wannan al'amari ne na duniya, babu wanda zai ce dan ya shiga motarsa kawai shikenan Allah zai kwararo masa lada kawai saboda ya shiga motarsa, ko motar wani ta fita wani tsada don haka ya fi wani samun lada. Babu wannan. Saboda me? Saboda wannan al'amari ne na duniya, yana ba musulmi, yana ba wanda ba musulmi ba. So wannan ba shi ne ake magana yayin da ake zancen bid'a ba, don saboda wani lokaci 'yan bid'a saboda hargitsa lissafi sai su ɗauko maganganu na, to ko kun ce duk bid'a ɓata ce, to kaga agogon ka ma ɓata ne. A ta masallacin ku babu loudspeaker? Ba kuna sa loudspeaker a masallacin ku? Ba kuna hawa mota ba? Ba kuna hawa jirgi kuje Makka ba? Ashe duk bid'a kuke yi. To kaga wannan duk hargitsa lissafi ne da malamansu suka so su yi domin su ɓatar da su daga cikin, domin abinda ake magana al'amarin addini. Amma al'amarin rayuwa da ainihin Muhammad Ahmad da John da Mike duk suna tarayya a cikin wannan abu, babu bambanci. Yadda za ka shiga mota kirar Honda, haka shi ma John zai shiga. To kaga za ka ce John yana addinin ka ne? Na ba addini kake, wannan rayuwa ce ta duniya. Abinda ake bukata dai kawai ka kiyaye halal, kakka yi damfara ka samu mota, ko ka yi 419, ko ka ainihin cutu wani, ko ka yi sata, ko ka yi abin nan hanyar da bata dace ba don ka mallaki mota. To nan za ka kama ka saboda ai abinda kai na haramun, amma ba dan ita mota tana mota ba. Saboda haka wannan aya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata anan dan ya bada hujja akan cewa duk abinda ya shafi rayuwa da Allah subhanahu wataala bai ce haramun bane, to kada wani azarbabin haramtawa. Wa ma kana rabbuka nasiya, ubangijinka bai manta ba, yana sane da shi. Inda Allah ya ga dama sai ya maganar hukuncen mota, ce mota iri kaza halal ne musulmi ya hau, mota iri kaza haramun ne musulmi ya hau. Da sai Allah ya yi wannan bayani dan ya san da motar. Al-khayla wal-bighala wal-hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ya ce zan halicci abinda ba ku sani ba. A lokacin da ake musu wannan magana abinda suka sani, al-khayl wal-bighal wal-hamir, musamman ma larabawa wadanda su aka fara fuskanta da wannan aya, akwai jirgin ruwa ko a wancan lokaci, amma ba ambace shi ba saboda babu shi a cikin larabawa, saboda su a rayuwar sahara suke. Abinda suka sani su hau raƙuma, su hau dawakai, su hau alfadari, su hau jakuna, waɗannan su suka su ne ababen hawansu. To shi yasa sai Allah ya faɗa musu waɗannan, ya ce gashi nan ku hau kuma ku yi ado, wasu ku hau ku yi ado. kamar dawakai sai yace da su wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma zai halicci abinda ba ku sani ba wato cikin ababan hawa nan gaba Allah zai halicci abinda ba ku sani ba a wancan lokacin ba su san keke ba ba su san babur ba ba su san mota ba ballantana jirgin sama duk ba su san su ba a jiragen ruwan ba waɗanda suka sani na yanzu ba su san da su ba kuma gashi Allah ya kawo su don ya gaya mu cewa duk hukuncin su daya yana daga cikin abinda Allah ya hore wa mutane su yi amfani da su babu wani bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi wajen amfani da wannan ila iyaka ya rage a cikin mai kai amfani da shi mutum wanda zai hau motar sai ya tafi saban Allah ba daidai yake da wanda zai hau motar sai ya tafi masallaci ba kaga anan inda zaka je shi ya tantance maka ladan da zaka samu ba wai ita karan kanta motar ba to shine muradin annabi sallallahu alaihi wasallama da hujja da wannan aya wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zama mai mantuwa ba wato ubangijinka ba zai manta da kai ba kamar yadda yake ganin jibrilu baya yawan zuwa wajen su rashin zuwan sa baya nuna ubangiji ya manta da shi ko yayi watsi da shi ma wanda aka rabbuka wa ma kala ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba ko bai gaji da kai ba bai fushi da kai ba yana nan yana kula da al'amuranka ya rasulullah kuma yana tafiyar da al'amuranka akan hanyar da tafi dacewa shi yake gudanar da su don haka kamar jibril yana gaya masa cewa don haka dan kaga ba mu zo ba a lokacin da muka saba zuwa wannan kai ya tayar maka da hankali kai ya saka dugunzuma hankalinka ya tashi ka sani cewa haka Allah ya nufa saboda akwai wata hikima wanda kila da Allah subhanahu wataala ya nufa a cikin wannan Allah subhanahu wataala ya ce rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma shine ubangijin sammai da kasa da abin da yake tsakanin su wannan ubangijin sammai da kasa da abin da yake tsakanin su dan a nuna maka cewa ilimin Allah subhanahu wataala ya kewaye komai don haka ba zai manta ba dan shi ya halicci sammai da kasa da abin da yake tsakanin kasa don haka ya za a yi a ce kuma ya manta da wani ko ya manta da wasu saboda haka rububiyarsa zamantowarsa ubangijin sammai da kasa da zamantowarsa ubangijin abin da yake tsakanin su ga kuma yadda yayi su bisa wannan tsarin da muke gani tsarin da babu kamar sa babu tsarin da ya kai tsarin halittar sama da kasa inganci babu tsarin da ya kai tsarin sama da kasa kamala ubangiji subhanahu wataala yayi wannan tsarin kuma yana tafiyar da shi a bisa a wannan akan wannan tsarin ba tare da samun tasgaro ba tun daga lokacin da Allah ya halicci sammai da kasa suke gudana a cikin irin wannan tsarin ba tare da an samu matsala ba ubangiji bai yi watsi da su ba bai manta da su ba ashe kaga ubangijinka ba zai manta da wani abu ba idan har wannan sama da girmanta da abinda ta kunsa da kasa da fadinta da abinda ta kunsa da abinda yake tsakanin su duka ubangiji yana tafiyar da su yadda ya kamata ba tare da an samu tangarda ba to ta yaya za a yi kai dan kankanin wato halitta wacce ke mafi kankanci a girman jiki Allah zai manta da kai ba zai manta da kai ba wannan hujja ce mai karfi da take nuna gamewar ilimin Allah subhanahu wataala ilimin Allah gaman me ne don haka Allah kamar ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai ya shagaltar da kansa da wannan ana gaya masa ya shagaltar da kansa da abinda zai amfane shi abinda zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya rayuwarsa ta lahira shine bautawa Allah subhanahu wataala wanda babu abokin tarayya shi shi yasa Allah yace fa'budhu wastabir li ibadatihi ka bauta masa ka yi hakuri kuma wajen bautarsa wannan magana ce da Allah subhanahu wataala yake wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama idan ka san cewa ya rasulullah idan ka san cewa falalar da Allah ya maka tana da girma rahamar da ya maka tana da fadi to ka fahimci cewa ba zai yiwu ya manta da kai ba don haka ka shagalta ka bada himma wajen bauta masa domin godiya gare shi bisa ni'ima bisa wannan babban ni'ima da ya maka wa kana fadlullahi alayka azima ce falalar Allah da ya maka tana da girma tunda tana da girma to ka shagalta da abin da zai zama godiya ce ga wannan falala shine bautar Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tsaya yana tashi ta bautar Allah game da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta gaya mana har daga digansa suna tsatsagewa ta yi masa magana akan ya sassauta ya ce afala akunu abdan shakuran ba zan zama bawa mai yawan gode wa Allah ba saboda ka Allah ya maka abin da ya maka na ni'ima da aka kakkada mu dan ganin cewa an dan dawowar lokaci wahayi bai zo maka ba ko kuma kafirai suna maka izgili cewa ai wanda yake kawo mishi wahayin ma ko kuma aljanin da yake zuwa yana wato yana rada masa abin da yake rada masa ma shi ba ya gaje shi ya watsar da shi to kakka damu da wannan maganganu ka sani ubangijinka yayi haka ne saboda wata hikima yace fa'budhu wasbir li'ibadatihi watakila da a ga magarin larabci ne sai a ce wasbir ala ibadatihi kai hakuri akan bautarsa sai aka yi amfani da lamu lamun din nan kamar yanda wani malami yake cewa an yi amfani da ita dan a nuna maka cewa a cikin ibada akwai wani abu na jin dadi akwai wani abu na liltizaz wato wasbir liltizaz bi ibadati rabbik kai hakuri saboda jin dadin da kake samu a cikin bautar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin dandano da gardin bautar Allah sama da yadda kowa yake ji sallallahu alaihi wasallam gurgudan yadda imani ya ratsa zuciyarka gurgudan yadda zaka rika jin dandano mai dadi da wata gamsarwa a cikin bautar Allah wani zai tashi cikin bautar Allah da nishadi wani zai tashi da kasala kamar Allah ya sifanta munafikai wala yatuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun wani zai tashi da nishadi da karsashi yana murna cewa lokacin bautar Allah yayi kamar zuwan azumi din nan zuwan Ramadan wani na murna Ramadan ya zo wani kuma yana cikin damuwa wani lokaci da za a kuntata masa ya zo a kuntata masa da hana shi ci da sha ko ba dan Allah ba ya ji kunya cikin ga mutane ya ci ya sha wani abin da ya saba samu ma in Ramadan ya zo sai ya daina samun shi ya saba aikawa gidan ladidi mai tantakwashi da sassa ba a hado masa tantakwashi a ce ai azumi ta daina yin miyar tantakwashi da safe kaga abu ne da ya rage shi don haka zai yi ta damuwa da wannan za a dame shi da karatuttuka rediyo inda ya buɗa kawai Qur'ani zai da ya kashe da ya sake buɗa sai ji tafsir haka wannan abin ya dame shi wani kuma ya ta murna cewa wani lokaci ya zo da zai ƙara kusanta shi da Allah ya tunatar masa da abin da ya manta ya sanar da shi abin da bai sani ba to idan a cikinmu akwai irin wannan wani yana jin daɗin bautar Allah wani kuma yana jin damuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jin daɗin bautar Allah yadda ka ɗauci da sha kake jin daɗin a aje maka abinci mai daɗi ka ci a baka ruwa mai sanyi mai daɗin kwankwada ka sha to haka annabi yake jin ibadar Allah shi yasa lokacin da yake wusali yake tazarcen azumi idan ya dau azumi maimakon an yi kiran sallah ya sha ruwa sai ya dora ya ci gaba kawai sahabbai suka so su kwaikwaye shi anan ya nuna musu a'a wannan ba aikin su bane aikin sa ne shi ya hana su yi saboda yace inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ina kwana cikin dare ubangiji yana ciyar da ni ubangiji na yana ciyar da ni ya shayar da ni kada ka fahimci cewa annabi yana nufin Allah yana kawo masa ci da sha a da daddare yana ci kada ka dauka wannan haka annabi yake nufi idan ka fahimci haka to kaga ai ba birgewa a ciki ba birgewa a ciki indai har da daddare da zai samu ya ci ya sha kaga mu ba mu samu bane mu ma da mun yi kamar sa saboda ka ba birgewa a ciki amma ya zama shi ma kamar ku baya cin abinci baya sha sai dai haduwarsa da ubangijinsa cikin dare da tsayawa yana sallah da ambaton Allah da yake yi da salati wannan yana ƙara zama masa kamar ciyarwa da shayarwa jikinsa zai manta da bukatuwa zuwa ga ci ko sha saboda ya shagaltu da wani abu kamar da ka sani cewa in ka shagaltu da wani abin da yake gabanka sai ka manta da abinci kuma ba tare da kana jin yunwar ba wato da yunwar a waje a tare da kai amma ba za ka ji ta ba sai ka ce abu kaza ya dauke min hankali ko abinci ban ci ba inda a ce yunwar ta gaddabe ka to lalle za ka bar shi ka je ka ci amma to saboda abin ya riga ya shiga tunaninka shi kawai kake so ka gama to sai a ka abinci har ya huce ma baka bita kansa ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsakaninsa da ubangijinsa yana jin dadin bautarsa kamar yadda kake jin dadin abinci mai dadi ko abin sha mai dadi shi yasa yake cewa waju'ilat qurratu ayni fis salah an sa mun farin ciki na a cikin sallah ko damuwa yake ciki in ya tashi ya shiga sallah sai ya manta da abin da yake ciki to wannan gwargwadon yadda bawa ya zama alakarsa da ubangiji gore da zai ji ibn taymiya kamar da ibn al-qayyim yake fada a cikin alwabil sayyib yake cewa ibn taymiya yana zama da safe tauridin sa daga sallah asuba har zuwa hudowar rana da zai tashi ya yi salatul ishraq wata rana ibn al-qayyim ya je sabe shi da yin wannan sai yake ga ibn al-qayyim yace hazihi gadwati wannan da ka gani wannan abin da nake shine karin kumullo na idan har ban samu nayi wannan ba to yinin gaba ɗaya bazan ji dadin sa ba to zan ji cikina da amace daga jin wata kasala bacci da sauransu amma in nayi wannan da safan to shikenan zan ji ni garau a rungumi zaki to me yasa zai ji haka alaƙarsa da ubangiji kai wataƙila in ka matsa wa kanka ka ce kai kai baka ji ba saboda zuciyarka ba irin tasa bace a cikin wannan ibadar shi yadda yake dauki ibadar kai ba ka dauke ta ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Fatima da Ali radiyallahu ta'ala anhuma lokacin da Fatima ta je gurin su tana neman a bata yar aiki da za ta rika taya ta aiki cikin fursunonin yaki da ake kawo masa mata a bata wata za ta rika taya ta aiki gashi saboda yawan aiki da nika da waye gashi har hannunta yana kanta ta nuna wa matan annabi ta nuna Aisha da Ummu Salama shi kan furu ba yadda hannuna yake bororo saboda wahala dan Allah in annabi yazo sallallahu alaihi wasallam an kawo masa bayi to a bani wata da za ta zauna tare da ni tana taya mu abin nan annabi da ya ji labari ya je ya same su shine yake gaya musu awala adullukuma ala shay'in idza fa'altumu idza fa'a awala adullukuma ala shay'in huwa khairul lakum min khadim shi bana nuna muku wani abin da yafi hadimin da hadimar da kuke ne aikin da kuke ne ba annabi ya umarce su da su tasbihi 33 سبحان الله والحمد لله تحميدي 33 الله اكبر 33 yace fadhaliku ma khairul lakum min khadim yin haka yafi muku daga khadim ibn taymiya yake cewa duk wanda zai lizimci wannan lokacin da yazo kwanciya annabi ya ce su fadi wannan lokacin da suka lokaci duk wanda zai lizimci wannan lokacin da yazo kwanciya to zai rika samun karsashi da nishadi da jin dadi yayin da ya tashi aiki an tambayi an tambayi Ali ibn Abi Talib cewa tun lokacin da annabi ya gaya muku wannan akwai daren da ka kwanta baka yi ba yace babu hatta a daren Siffin daren da aka kwana ana yaki tsakanin mutanen Iraq karkashin jagorancin Sayyidina Ali da mutanen Sham karkashin jagorancin Muawiya shi hatta wannan daren da aka kwana ana gwamzawa bai fasa yin wannan addu'ar ba wannan yana nuna maka yadda suka dauki ibada to haka ibada yadda kake yin ta zaka ji dadin ta shi yasa wannan malami yake cewa allamun anan don a nuna iltizaz ce fasbir li ibadati kai hakuri dan zaka ji dadin ibadarsa in kai hakuri ka bautawa Allah ko kuma fasbir kai hakuri akan abin da kake gani na bakake na kake ji na bakaken maganganu ko kake gani na cuskunawa da cutarwa daga kafirai li ajli ibadatihi domin bautar ubangiji subhanahu wataala ma'ana kai hakuri domin ka samu damar bautawa Allah har ka zama al'abidu lillah har ka zama mai bautar Allah madaukakin sarki Allah ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka san yana da wani tamka da yawa daga cikin malamai abinda suka fassara ayar kina as-sami shine al-masal wash-shabih shin kana ka san ubangiji yana da wani tamkar sa yana da wani wanda yake daidai da shi kamar cewa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake daidai da ubangiji tamkar ubangiji wanda yake kini ga Allah subhanahu wataala wasu kuma suka ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani mai irin sunan sa wato kamar Allahu ko Ar-Rahman babu wani wanda ya zama Ar-Rahman da alif da lam Ar-Rahman sai Allah hatta musailimatul kazzab ce masa ce wasa masa kansa ya rahmanul yabama ba ar-rahman ba rahmanul yamama, yamama sunan garin su ne, amma ar-rahman wannan babu mai shi. Shi yasa duk cikin gumakan kafirai babu wani gunki da suka sama wannan sura ar-rahman, babu wani gunki da suka sawa suna ar-rahman, saboda mai, saboda shi kadai da ke da wannan suna. Wasu suka ce haka nan lafzul jalala Allah, babu wani gunki da suka sa masa Allah, suna da Allat bitta amma ba Allah ba. Allah wannan sura ne da Allah subhanahu wataala yake banta da shi. Wato dai a takaice, hal ta'lamu lahu samiya, ana nufin shin Allah, shin ka san Allah, shin ka san Allah yana da wani wanda yake tamkar sa a sunayensa ko a sifofinsa? Babu wanda yake tamkar Allah subhanahu wataala a sunayensa ko a sifofinsa, hatta a wajen kafirai mushrikai wadanda suke bauta ma wani Allah, sun yarda da cewa akwai wasu sunaye banda Allah babu wanda ake kiran shi da su, shine Allah. Wanda wannan kuma a fakaice kamar suna ikirari ne da yadda da amincewa cewa Allah babu wanda ya kama da shi a cikin sifarsa ta khaliqiyya. Allah shi kadai ya halitta, ya halicci sammai da ƙasa, shine rabbus samawati wal ard. Babu wani daga cikinsu wanda yake da'awar cewa akwai wani gunki daga cikin gumakansu da shi ya yi sama, ko ya yi wata daga cikin sammai, ko ya yi sammai duka, ko ya yi ƙasa, ko ya yi wata daga cikin ƙasai. Babu wanda yake da'awar wannan, ko ya halicci wata halitta da take da idonsu yake gani kuma wacce ba su santa ba, babu wanda ya yi wannan. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah, inda zaka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa, tabbas haƙiƙa za su ce Allah ne. To wannan yake nuna cewa shi kadai ya cancanta ka bauta masa, ce fa'budhu wastabir li ibadati, ka bauta masa kai hakuri a wajen bautarsa. Saboda me? Saboda shi kadai ne yake da sifar da babu wanda ya tarayya da shi a cikinta, shi kadai ne yake da sunan da babu wanda ya tarayya da shi a cikinsa, shi kadai ne yayi halitta babu wanda ya tarayya da shi a cikin halitta, don haka shi kadai yake cancanta ka bauta masa. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yaqulu al-insanu
a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a.
Wa yaqulu al-insanu, kuma mutum yana cewa a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya, yanzu ashe idan na mutu za a wato tashe ni da raina? Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu, ashe yanzu mutum baya tuna cewa mu muka halicce shi min qablu, kafin haka, walam yaku shay'a, bai zama wani abu ba? Fa rabbika karasa,
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
ويقول الإنسان قمت هنا شوى إذا ما مت ينزع شيء إلى نمت فسوف أخرج حيا شزاء تشين دلي. أولا يذكر الإنسان شمتن بايا تناواني anna khalaqnahu min qabl, mu muka halicce shi gabanin haka, walam yaku shay'a, bai kasance komai ba. Fa wa rabbika, to na rantsi da ubangijinka, lanahshurannahum wash-shayatin, tabbas haqiqa za mu tattaro su da shaydanu, thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya, sannan mu hadarto da su kusa da jahannama suna duddurkushe. Thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiya, sannan za mu fitar daga cikin kowace jama'a, kowace al'umma, za mu fitar da wanda ya fi tsananin, wato tsananin taurin kai ga Ubangijinsa, ga Ubangijinsa Allah mai rahama. Thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha sliya, sannan kuma lalle tabbas mu ne muka fi sanin wanda suka fi cancanta su shiga wuta su kuna da ita daga cikinsu. Anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqulu al-insan, mutun yana fada, mutun anan ana nufin mutane, al-insan ba mutun ɗaya bane, saboda gabacin Allah ya ce fa wa rabbika lanahshurannahum, kaga an kawo jam'i wanda yake nuna al-insan anan ba magana ce mutun ɗaya ba, ana nufin waɗanda cikin mutanen da waɗanda wannan ita ce maganar su, su ne yawancin larabawa da Allah yake magana da su a lokacin, suna ganin cewa idan sun mutu, sun mutu kenan, rayuwa ta ƙare, babu wata rayuwa a gaba, abinda suka riga suka yi sun yi kenan, babu magana da tashe su a yi musu hisabi, babu wannan. Wannan shi ne maganar da larabawa suke faɗa kafin musulunci ya shige su. Ko kuma wa yaqulu al-insanu, ana ana nufin al-insanu al-kafir, wato an shafe al-mawsuf din, sifa ce li mawsufin mahzuf, wa yaqulu al-insanu al-kafir, wato mutum kafiri yana cewa yanzu ashe idan na mutu za a tashe ni, za a fito da ni daga kabari na da raina. Ko kuma kamar yadda wasu malami suke cewa anan al-insan ala al-lam anan lil-ahad ce, lil-ahad ana nufin al-insan al-muayyan, wani mutum da ake magana a kansa, wasu sun ce shine Ubay ibn Khalaf, wasu sun ce shine Al-Walid ibn Mughira, shine yake wannan wato cika baki, yana holo kwancewa idan ya mutu, yanzu a ce shi in ya mutu za a kuma tashin sa, yana fadar wannan domin ya nuna musunsa da maganar tashin alkiyama. To shine Allah subhanahu wataala ya yi masu hujja akan yiwuwar tashin alkiyama da halittar su ta farko, ai da babu su, babu su kwata kwata, suna cikin da'irar al'adam, amma kuma yanzu ga sunan ai a doran kasa, ga sunan an samar da su, to waye yayi su da farko, wanda yayi su da farko din nan kuma sai kasa dawo da su bayan sun mutu. Lalle babu shakka idan har yin su da farko bai gagare shi ba, to dawo da su kuma shi yafi komai sauki. Allah subhanahu wataala yana cewa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, shine wanda ya fara halitta a lokacin da babu ita, sannan zai iya dawo da wannan halitta, wa huwa ahwanu alayhi, kuma shi yafi masa sauki ma. Idan har akwai abin da zaka ce wannan mai sauki ne, wanda yafi sauki, to wannan shine zaka fada a kansa. A gurin Allah duk daidai ne, da farar halitta su da dawo da su babu wani abin da za a ce wanda yafi wannan sauki a gurin Allah. To amma su gane a hankalci, ai su sun san cewa duk mutumin da bai yi abu ba, ya zo ya yi shi, to in ya zo mai tashi sai ya fi sauki. Kamar da muka sani, ko masu kere-kere, yayin da suka kera abu na farko, to in suka tashi na biyu sai ya fi kyau, na uku sai ya fi na biyu, na hudu sai ya fi na uku, haka za su yi ta inganta shi, sai ka ji ana wannan kerar daci, wato ba ta da kyau kenan. Amma yanzu an yi wacce ta fi ta kyau, ta fi ta wato facilities, abubuwan da za su sauƙaƙe maka amfani da wannan abu. To wani a ɗabi'ar ɗan adam haka ya sani, to idan har shi a ɗabi'ar ɗan adam ka yarda cewa wanda ya yi abu in ya tashi yin sama sai ya fi kyauta tashi sama da farko, to ya za ka ce Allah ya yi ɗan adam a farin ko babu shi, sannan kuma ka ce in an dawo ba zai iya tashi, in ya mutu ba zai iya tashin sa ba, kaga wannan yafi komai nesa da hankali, shi kansa ɗan adam zai iya ƙaryata kansa. Allah ce walaqad alimtumun nashatul ula falawla tadhakkarun, ashe ba kun san halitta ta farko ba, kun san yadda Allah ya halicce ɗan adam, da babu shi aka halicce shi, to me zai hada ba za ku azantu ba, ku ɗau darasi, ku ɗau izini, ku uzina, ku fahimci cewa Allah subhanahu wataala da ya halitta farko zai iya sake maimaita wannan halitta, kuma wannan shi yafi komai sauki. Za mu tsaya a nan, abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.